Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Laraba 22 ga watan Yuni shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kan matakin da ma'aikatan lafiya ta dauka na korar duk likitocin da ke yajin aiki a Najeriya, ko me ɗan ƙasar ke cewa kan wannan hukunci?
A wani bangare muna kamar in ce nuna goyon baya ga shi ministan lafiya da ya sallami wa'annan ma'aikata.
Haka kuma bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa Ibrahim Idris a matsayin inspector general na 'yan sandan Najeriya, shin ko wani ƙalubale yake fuskanta a halin yanzu?
Duk bangaren rikici da tsaniranci da rashin tsaro da ya addabi ƙasar nan wani babban ƙalubale ne a gaban inspector general na police din nan.
Za kuma mu ji dalilin rashin fara sauraron ƙarar da aka shigar ta shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki. Haka kuma muna ɗauke da shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Aiwa zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran nan mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Gwaje-gwajen makamai masu linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta gudanar sun nuna cewar gwamnatin Kim Jong-un tana ci gaba da faɗaɗawa tare da sabunta fasahar tatikin makamai masu linzami tare da yin BRICS da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mata. Gwaje-gwaje na 5 da kuma na 6 wanda Pyongyang ta gudanar a yau Laraba ɗin nan daga bakin birnin Wonsan da ke bakin teku na wani makami mai linzami samfurin Mu Sudan a yau ɗin nan ya nuna cewar har yanzu tana ƙoƙari ta faɗaɗa waɗannan makamai nata. Jami'an sojan Amurka da na Koriya ta Kudu sun ce makami mai linzami na farko da ta cilla ya burkice jim kaɗan a bayan harba shi. To amma kuma makami mai linzamin na biyu wato ya yi tafiyar kimanin kilomita 400 kafin ya fada a cikin tekun Japan ko kuma tekun gabas kamar yadda ake kiransa a ƙasar Koriya ta Kudu. Haka kuma wato gwajin makami mai linzami na ƙarshe da Koriya ta Arewan ta gudanar bai cimma tazarar kilomita 300,000 da take buƙata domin ya kai ga sansanonin sojan Amurka da suke Asia da kuma yankin tekun Pacific ba. Haka kuma wannan bai nuna cewar makamin yana iya sake shigowa doron ƙasa bayan an cilla shi sama domin ya samu ya kai ga inda aka auna shi ba. Amma kuma waɗannan gwaje-gwajen sun kuma nuna kamar yadda ƙwararru suke faɗi cewar takunkumin da aka sanya ma ƙasar ya zuwa yanzu ba su shafi ƙwarewar Koriya ta Arewa wajen gyara wannan fasaha ta ƙera makamai masu linzami ba. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya zargi ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da laifin zafafa kalamanta tare da faɗaɗa ayyukan sojojinta har zuwa bakin iyakar ƙasarsa. Putin ya zargi NATO da yin watsi da kiran da ƙasar Rasha take yi na samun haɗin kai a tsakaninsu. Yana mai faɗin cewa akwai buƙatar a samu tabbatar da ƙulla ƙawancen tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa ta yadda kowace ƙasa za ta kasance daidai da 'yar uwarta ba wai ta ƙungiyoyin ƙawancen tsaro kamar yadda ake da su a yanzu ba. A lokacin da yake magana a gaban ƙaramar majalisar dokokin Rasha a yau Laraba ɗin nan ya ƙara da cewa shirye Rasha take domin a yi tattaunawa, amma kuma har yanzu ba su sami wata amsa mai ƙarfafa gwiwa daga ƙasashen yammacin duniya ba. Putin ya buƙaci 'yan majalisar dokokin na Rasha da su goyi bayan matakan da Rasha take ɗauka na mai da martani ga irin waɗannan matakai na ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO, ciki kuwa har da ɗaukan matakai na ƙarfafa tsaron ƙasar tasa. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. sassan da ke cikin gardamar da ake a Britaniya ta neman ci gaba da zama ko kuma ficewa daga kungiyar kawancen tarayyar Turai suna gangamin su na ƙarshe kafin kura da za a gudanar a gobe Juma'a wato gobe Alhamis kenan kan wannan batu. Mutane fiye da miliyan 42 ne suka yi rajista domin su jefa ƙuri'arsu, kuma ana sa ran cewa zuwa daren gobe Alhamis din ko kuma safiyar Juma'a za a sami sakamakon wannan ƙuri'a da za a jefa. Ko ta yaya wannan ƙuri'a ta kada kuwa shawarar ci gaba da zama a cikin tarayyar Turai ko kuma ficewa daga wannan kungiya da Britaniya ta shiga shekarar 1973 zai shafi dangantakar siyasa da tattalin arziki tsakanin Britaniya da sauran kasashen Turai. Prime Minister David Cameron na Britaniya yana goyon bayan ci gaba da kasancewa cikin tarayyar Turai din, ya kuma faɗa jiya Talata cewar duk da cewa tarayyar Turai din ba wai ba ta da laifuffuka ko kuma kurakurai ba ne, an san cewa ƙasar Britaniya ba ƙasa ce mai yin watsi da muradanta ba. Ya ce idan Britaniya ta fice daga tarayyar ta Turai zai kasance makwabtanta da su riƙa yanke shawara kan abubuwan da za su shafi ita Britaniya ɗin ba tare da sanin matsayinta a kansu ba. Waɗanda suke goyon bayan ficewa daga tarayyar Turai ɗin sun ce yin haka zai ba Britaniya ƙarin damar kula da al'amuranta ita da kanta, musamman ma kan batun manufofin shiga da ficen baƙi. Shugabannin dukkan sassan guda biyu dai sun yi wata muhawara cikin talabijin a jiya da daddare, inda suke zargin junansu da laifin shata ƙarairayi domin goyon bayan matsayinsu.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Bayan matakin da ma'aikatar lafiya ta ɗauka na dakatar da likitocin da ke yajin aiki a manyan asibitocin Najeriya, yanzu haka dai masu jinya suna ci gaba da ƙauracewa irin waɗannan asibitoci domin neman jinya a wasu asibitocin na jihohi ko kuma masu zaman kansu. Wakilinmu Babangida Jibrin ya ziyarci wasu asibitoci a Lagos domin ganewa idansa abin da ke faruwa.
A kasarin asibitocin dai sun kasance babu majinyata sakamakon rashin samun kulawa daga irin waɗannan likitoci da ke gudanar da ayyukansu a asibitocin. A ziyarar da na kai asibitin koyarwa na Jami'ar Lagos, a kasarin waɗanda ke kwance a asibitin sun kasance masu buƙatar kulawa ne na gaggawa. Suka buƙaci kadan ambaci sunansu, sun bayyana min cewa manyan likitoci ne ke lura da masu jinya. Ga dai abinda wani da ya ruku dan uwansa jinya a asibitin koyarwa na Jami'ar Lagos ya shaida mani.
A wani bangare muna kamar in ce nuna goyon baya ga shi ministan lafiya da ya sallami wa'annan ma'aikata. A dalili kuwa shine so kusan biyu kenan ina daukan maras lafiya ina zuwa da shi a asibiti domin jinya, amma nakan samu asibitin MT a ce mun ba likitoci gaba daya saboda wai suna yajin aikin neman ƙarin albashi, alhali kuma ga yanayin da ƙasa take ciki na rashin kuɗi da kuma abubuwa da wa'anda suka yi tsadar rayuwa. Amma duk da haka ba ta tausayin mutane suke yi ba ta kokarin aljihunan suke, kuma har ga Allah wasu abubuwan da yawa ni ina ganin wannan abu da aka yi yayi daidai.
A ziyarar da aka yi asibitin koyarwa na Jami'ar Lagos da kuma asibitin kula da masu tabin hankali da ke yaba, likitocin da na samu sun shaida mini cewa ba su da ikon yin magana tare da ni. Shugabansu ne kadai zai yi magana da yan jarida, kuma shi ma sai ya samu umarni daga shugabansu na ƙasa. Duk kokarin da nayi domin jin ta kin shugaban kungiyar likitocin na ƙasa Dr. Muhammad Askira ta wayar tarho ya ji tira inda lambar sa ke kadawa ba tare da an dauka ba. Yanzu aka dai wannan umarni da gwamnatin tarayya ta bayar na sauye likitocin ya shafi likitoci kimanin 14,000 ne dake aiki a manyan asibitocin ƙasar daban-daban dake fadin tarayyar Najeriya. A jiya ne dai wata sanarwa da ministan lafiya ta Najeriya Professor Isaac Adewole ya fitar, ya nuna cewa an buƙaci a canja wa'annan wayan likitoci tare da baiwa shugabannin asibitoci umarnin daukan wasu sabbi domin ci gaba da aiki ganin yadda sasantawa tsakanin gwamnati da kuma likitocin yake cinyewa al'amarin da kuma ma'aikatan lafiya tace yana shafan masu jinya yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen kawo karshen yajin aikin likitocin ko kuma dai inganta harkokin lafiya a asibitocin Najeriya baki daya Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
a gaishe da Babangida shugaban Najeriya ya nada Ibrahim Idris a matsayin sabon speto general na yan sandan kasar biyo bayan retired Mr. Solomon Arasi daga aiki ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja
I want to formally introduce my successor, Acting Inspector General of Police, Idris Ibrahim.
So, Feta General Ensign Dan Nigeria, my brother Gado Kenan, Mr. Solomon Arasi, Gigabatero Enjiridu, Sabo Mukadishin, so Feta General Ibrahim Idris Dazega Jeshi. Ana fi Ibrahim Idris, Agarin Kutigi, Deke Karamarukumar Lavun Ajar Neja. A shekarar 1959 bayan ya kammala digirin sa na farko a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yayi digiri na biyu a bangaren aikin lauya a Jami'ar Maiduguri ya shiga aikin dan sanda a zamanin mulkin Buhari na mulkin soja a shekarar 1984 ya shafe shekaru 17 yana bangaren yan sandan Contender Zoma ya rike mukaman unit commander squadron commander da ma babban commander Ibrahim Idris yayi commissioner yan sanda a jihar Nasarawa da Kano sannan ya rike shugaban yan sandan Contender Zoma a hidkotar yan sandan Najeriya ya kuma yi aiki a rundunar yan sandan Majalisar Dinkin Duniya dake Liberia da East Timor inda shugaban kasar ya bashi lambar yabo sabon sufeta jarne yan sandan Najeriya yayi karin bayani
thank you very much as my name is Ibrahim Bukidris obviously under our collective leadership the region police force
yace sunana Ibrahim Idris Zami aiki tukuru don tabbatar da mun tsara yadda zamu ci gaba da kare dukiya da rayukan yan Najeriya. Kowane kalubale sabon shugaban yan sandan ke fuskanta a halin yanzu ga barista Aliyu Abdullahi.
Bangaren kici da tsagiranci da rashin tsaro da ya addabi kasar nan wani babban kalubale ne a gaban Sarki General na police din nan.
Ganin akwai manya-manyan jami'an da ke gaban Ibrahim Idris a rundunar yan sandan Najeriya da kuma yanzu za su yi retire dole. Abinda a cewar tsohon mataimakin sufeta jarne yan sandan Najeriya Ibrahim Baba Ahmed wannan bai dace ba.
Idan za ka nada a duba a cikin waɗanda suke nan wasu rata guda ɗaya a nada kasara kake ba ɗan kaɗan ba. Duk da dai wani lokaci za ka ga cewa an nada wani juniya shi ne a yi tafiya. To ya zo da juniya ɗin shi ne ɗin da yi tafiya ɗin nan bai shirya tafiya ba. Yi tafiya inda iya. Ko ne ya zauna a ɗauki wulakancin da juniya zai musu tun da shi ne shugaba yanzu. Ko abin da ya kamata shi ne idan an nada juniya shi ne ya tafi to bai shirya tafiya ba. Aka zo kuma ka nada juniya ɗin shi. An taɓa yi lokacin shagari lokacin Adamu Suleiman shi ne yake acting aji yana acting ba kan fara ne shi ba suka zo ba samu shi ne tsakanin su da yanzu ya samu haka ce sai a cire shi ba aka dauko Adamu yana cikin assistant commissioner assistant commissioner aka ba shi aka ce shi Suleiman Adamu Suleiman ya koma masa wata ne shi to wannan aka ga cin mutum shi Adamu Suleiman sai ne ya bai tafiya sa ba dai dai bane ma a ce a dinga dauko juniors sannan senior su tafi ba da su duk gaba ɗaya an yi asara su
kuma da Sani Aliyu masani ne a bangaren tsaro
shugaban kasa yana tuntuke mutum ne ne kafin ya ba su waje babu wajen da ake kuka da jami'an tsaro wanda ake kuka da su kamar yan sanda da harkokin da ya gurɓace a ƙasar nan shugaban ƙasa yana tattalin ya kawo gyara ne din harkan yan sanda
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaishe da Hassan har yanzu dai muna birnin Abuja inda wannan karan zamu leƙa ga Nasir Adamu Alhikaya dan jin dambarwar shari'ar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki
rashin fara sauraron sabuwar karar da aka shigar da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki kan amfani da dokokin bogi da ya kai ga zaben sa ba hamayya bai dakatar da muhawara mai zafi tsakanin magoya bayan sa da waɗanda ke ganin taɓa rauniyar hanya ya samu mukamin
precisely we quoted section 123 which contemplated that service of court processes shall be effected on the defendants personally
lawyer gwamnatin tarayya David Kaswe yake kara rashin samun mika wa sarakin san mace hannu da hannu da nuna doka ta ba da izinin bin wasu hanyoyin wajen kai matching. Mai ba wa sarakin shawari kan shari'a barista Ibrahim Elsudi ya ce ba sa shakkar gurfana gaban kotu.
Shi a ranar 9 ga watan June 2015 ya gabatar da kansa ne a matsayin wanda yake son a zabe shi a shugaban majalisa. Saboda haka me ya hada shi da abubuwan da ake zargin cewar sun taba kundin tafiyar da ayyuka na majalisa ba shi da hannu a ciki wannan bi ta da kulli ne kawai idan yau na gabatar da kaina cewa ina son yin zabe ba ni da hurumin da zan tambaye hukumar zabe wani irin doka kuke amfani da shi na jabu ne ko kuma na gaskiya ne ba ni da ikon wannan saboda haka shigar da shugaban majalisa siyasa ce kawai
suna shakka kuma dai ba sa yin dan majalisa Ahmed Babbakaita ya ce ya zama wajibi a taka sarakin birki dan kare martabar majalisar
abinda wannan gwamnatin take yi kuma ta zo da shi shine babu wani wanda zai ce yayi ƙarin gwamnati kuma babu wanda yayi ƙarin doka wannan ba a yin shi dare daya akwai abubuwa ga sunan kana gani da an kama wani kwana 1 2 an sake shi yanzu akwai wanda yake kwana 40 ana tatse shi kuma yana shirin shiga kotu ko kuma yana cikin kotu za a karbi kudin al'umma a hannun shi irin waɗannan abubuwan su ne za su sa ƴan baya mu kanmu da muke cikin wannan tsarin mun san cewa a wancan lokacin da wannan lokacin ba daidai bane ba baya iyawa dare daya amma in aka samu shekarun nan aka ƙara samu ta kayan tenuwa din nan na tabbata maka da cewa kowa zai yi wani abu wanda ya san al'umma an sa mishi ido to sai ya jinjina abun kayan yayi shi kana yayi shi
na tambaye mai kada ƙuri'a a Najeriya Misbahul Lawan ko me yake ganin tasirin da wannan dambarwar yi a gwamnatin APC
gaskiya malamari ne ina kira ga shi shugaban kasa da kuma su majalisa dan juma ne da dan jumai duk wanda suke shiga tsakiya dan su jawo wa Najeriya kuma baya ya kamata su su ankare su tabbatar da cewa zaman lafiyan su shine ci gaban Najeriya zaman lafiyan majalisa da shi zai tabbatar da cewa duk abin da gwamnati ta kawo an yi nasara so ni shawara da zan ba su dukan su biyu su kai zuciya nesa gaskiya akwai munafukai a tsakiyan su wanda suke ganin su sai an yi fadan nan ne za a samu nasara akan abubuwan da ake saboda haka ina ganin yana da kyau gwamnati su kai hankali nesa wajen tabbatar da cewa duk abin da za a yi a Najeriya na an sa hankali a gaba domin mu cimma nasarorin da muka sa a gaba wannan shine ni shawara na tsakanin su
babbar kotun tarayya dai ta dige ci gaba da karar zuwa 27 ga watan nan Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaishe da Nasiru yanzu kuma sai shirin mu na gaba
imma ba ta garago Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago inda shirin ke tattaunawa da Bello Balasha Gari mazaunin Ingila amma yanzu haka yake ziyara a nan Amurka a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bello yake muna bayanin abin da ya kawo shi Amurka kuma ya fara gutsuro muna kenan sai lokaci ya muna halin nasa don haka a yau nan shirin zai daura yau Bello kace kana adan tarihin kakanka ne tsohon shugaban kasa Alhaji Usman Aliyu Shehu Shagari ina muhimmancin wannan aiki da ka sa gaba
abin da yake da muhimmanci da wannan aiki shine cewa in kana ba da tarihin Shehu Shagari ba tarihin shi kake bayarwa ba tarihin Najeriya kake bayarwa dalili shine tun kafin Najeriya ta samu ƴancin kanta yake aikin gwamnati kuma har ya zama minister yake aiki da prime minister kuma har Najeriya ta samu ƴancin kanta aka shiga jamhuriya ta farko kuma cikin jamhuriyar nan ta farko ya zama minister kashi har so biyar ma daban-daban aka zo aka yi juyin mulki aka shigo gwamnatin soji kuma yana cikin ta su ma su kira shi ya musu aiki har aka yi yakin Biafra ma yana nan kuma aka yi aiki da shi kuma har kuma shi kadai ne kuma ya koma lokacin bayan ya zama minista ya koma Sokoto ya zama commissioner har kusan so biyu a Sokoto sannan ƙara dawowa gwamnatin Yakubu Gawan ne ya ƙara zama minista ya yi aiki to kaga yanzu in ka fara ba da labarin nan kai sai ka ba da labarin abubuwan da suka faru a wannan lokacin har da su labarin su General Yakubu Gawan labarin su gwamnatin General Obasanjo ma da ya zo ya aiki abun mamaki a nan shine cikin wannan labari nasa watakila shi kadai ne aka samu shugaban kasa wanda daga zaben sa na kansala bai wani zabe ba sai zaben shugaban kasa kuma
to kai mun mu kai a can abinda zai ba mutane mamaki shine kana rubuta tarihi kana tattara bayanai akan tarihin tsohon shugaban kasar Najeriya wanda yake kakani a gare ka to amma kuma mutane za su yi tsammanin cewa duk wasu bayanai da zaka nema za su takaita ne a Ingila saboda Ingila ce tema Najeriya mulkin mallaka ba kaman ba Najeriya ba ta da wani magami sosai idan kai maganan shugabanci tsakanin Najeriya da Amurka amma gashi ka ce ka zo nemo wasu bayanai a nan wani hulɗa ko kuma dangantaka ke ga tarihin Alhaji Aliyu Usman Aliyu Shehu Shagari da ƙasar Amurka wanda har ya kawo
maganan da ka faɗa haka take Ingilawa su ne suka rene mu. Amma ga yadda kowa ya sani, Amerikawa su ne 'yan sandan duniya. Game yadda wannan dan takara ba ni san da suke yake kamanta su. Ya ce mun zama 'yan sandan duniya. Wato suna da ta'awa sosai da suna da kuma ra'ayi na abubuwan da ke gudana a Nigeria. Yanzu alni misali ɗaya daga cikin wadda na zo na gani na sunanta Professor Jean Haskovitz. Mutum ce wadda ta haɗu da Prime Minister tun zuwan da ya America a 1963.
Wanda Prime Minister?
A Abubakar Tafawa Balewa. A lokacin ne kuma ta haɗu da shi ma tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari. Ta san shi. Kuma har yau tana nan da ranta. To ita abin nan ta ƙware ne a al'umurorin Najeriya da tarihin Najeriya. Tun daga lokacin kuma take biye da al'amurorin Najeriya har zuwa yau, har gobe in ba mutuwa ta yi ba tana shiga Najeriya kuma ana shawara da ita na akan abubuwan Najeriya.
Kana nun ka gana da ita koko kana so
na gana da ita? Na gana da ita. Ita ma na fara ganawa da. Sannan kuma wato saboda irin yadda ta kware akan sanin Najeriya, wasu abubuwa na muka tattauna da ita. Yana da wuya ma ka je Najeriya ka samu wani wanda ya sani ko ya kula da wannan abu. Saboda ka san Najeriya alal misali kowa na da nashi ra'ayi ne. Ita mai ra'ayinta abinda ta gani. Kuma ta zauna da kowa. Duk wanda ka san ya shiga ƙasar Najeriya ta san shi kuma ta zauna da shi. Kuma ta karance shi. Ita ina ruwanta ita ba ta da bangare. Ita tana nata nazari ne. Saboda haka ta hito da wasu abubuwa waɗanda yana da wuya ka samu mutum ɗaya a Najeriya wanda zai samu wanda ya san. Saboda haka yanzu tarihin Najeriya ba zai cika ba. Kuma har sai ka zo nan. Kuma bayan dan nata sani. Saboda na haɗu da Ambassador Tom Pickering a jikadin Najeriya ne, a jikadin Amerika ne ga Najeriya a wannan lokacin jamhuriya ta biyu, lokacin mulkin Shehu Shagari. Sannan kuma a nan Amerika ma babban
jikadin. Ka samu da shi?
Na gana da shi, babban jikadin ne. Kuma har yau ana yi da shi, yana ana abin nan da shi abin nan.
Tuntubansa domin neman shawarwari.
Gwamnatin Amerika kenan ma. So na yi fira da shi, shi ma ya gaya mini wasu abubuwa da yawa. Wato yana da wuya 'yan Najeriya su fahimci tarihinsu in ba tare da sun tuntuɓi irin waɗannan mutanen ba, saboda su ma sun taka wata rawa akan abubuwan da ke faruwa yau da gobe da kullum kuma akan al'amurorin Najeriya.
Babban dalilin da ya kawo ka kenan, duk waɗanda kake son gana su ka gana da su kenan.
Na gana da su.
To yaushe kake sa ranka hitar da wannan kundin bayanin tarihin da kake?
Wato da yake aiki ne mai yawa. Kamar yadda na ce maka, tarihi ne na Shehu Shagari kuma tarihi ne na Najeriya. Mun yi tasa lokaci ma wanda muke ganin za mu ƙare shi. Amma kullun ana ƙara bincike sai ga abin ƙara zarfi yake. Ya ma wuce sannin ka kai ma yadda kake tunanin abin yake a she ma ya wuce haka.
To wani tunani ya zo maka har kai tunanin cewa ya kamata ka tattara tarihin shugaban tsohon shugaban ƙasa, kuma nashi kaɗai kake yi koko akwai kana tunanin kai na wasu shugabannin ƙasa ko kuma na wasu fitattun mutane?
Ka gani mutum ne mai son tarihi, kuma tarihi abu ne mai daɗi kuma mai kyau. Kuma wato ina cikin mutanen da ba su jin daɗin yadda mutanenmu suka ɗauki tarihi, ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. Kaga yana da wuya ka iya fahimta wasu in kai baka fahimci kanka ba.
Masu aure, yau ma kaman kullum a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu Bello Bala Shagari da Chubahiro Diodone wanda daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku ra'ayoyinku ga nasihar azumi.
Assalamu alaikum. Abin da ya shafi akan tsafta, Annabi yana cewa annazafatu minal iman, yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani. Me ake nufi? Na farko, in kaga tarbiya na addinin musulunci, na farko baya da za kai ka fuskanci Allah sai kayi tsarki, kayi alwala, kayi abin da ya kamata dai, sannan ka je ka fara sallah. Ko kuma a'a, ka sadu da iyalinka ne sai ka je kayi jana'a. Ko kuma mace ce akwai jinin bigi, in ya zo mata dole sai ta yi wanka. Saboda haka addinin musulunci tamtam dinta akan tsafta take. Haka kuma filin da zaka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da zaka yi ibada a gurin. Saboda haka addinin musulunci ya bada muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki, ana so mutum a na farko ya zamana yana fita tsaf-tsaf dinsa, na biyu ya zamana kuma ya kare bakinsa yana ta brush ko kuma abin nan don wani lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana ware kana shutar da shi, kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka cushe shi a musulunci. Don haka ire-iren wannan kai ko kaya ka sa in dai suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da taurari a jikinsa ba. Saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni, fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci. Addinin musulunci bai sarki bai bar shaka a saki haka kawai. Adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi. Alkur'ani ya faɗi zancensa, ya faɗi kuma illanta in dai har ba a yi wannan adalci ba. Na ɗaya, yin adalci zai kawo al'umma salama. Na ɗaya. Na biyu, zai kawo natsuwa, tsiya da sauran abubuwa na bala'i, faɗa da sauran yaƙi da ire-irensa duka. In dai akwai adalci to ba za a gani ba. Saboda haka muna kira ga 'yan jama'a, adalci ba sai a shugaba kaɗai ba, an ce ɗan kanka kai mata adalci. Me ne, kar ka ɗauki hannunka ka je ka ɗauki kayan mutum, ƙafanka kai ka kai ta inda za ka je ka sami Ubangiji.
To madalla, Allah ka saka alkhairi. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Ya marani zan aura ban
haushi kin aura. Mari da ɗan mata kuma ɗaukusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum. Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyarku take tafiya ko da daɗi ko babu, da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don ba ku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyarku a kowace Asabar da Lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum. Dandalin VOA, duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara ne da sakon Alhaji Abubakar Jibril Dangusau da babban Haruna Bajoga. Suka ce ya kamata shugaba Buhari ya dinga cizawa yana hurawa, domin kuwa wallahi talakawan ƙasar nan suna cikin ukuba da tsadar rayuwa. Sako daga bana cewa assalamu alaikum VOA Hausa, mu dai al'umman Najeriya fatan mu akan naɗin sabon babban inspector ɗin sanda. Allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa. Daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Muna yi wa sabon sufetun 'yan sandan Najeriya fatan alheri wajen gudanar da aikinsa. Daga Umi matan mai kayan miya Oji Quartz Gombe. Wannan sako na cewa hakikan wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka na baiwa naira dama ta nemo wa kanta daraja a kasuwa zai shafi talakawan ƙasar nan ta wurare da dama. Allah da ya kawo muna mafita, amin. Sako na gaba daga Nura Sani Bena mai ɗinkin hannu Rijau. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya ya kamata gwamnan babban bankin Najeriya CBN ya yi murabus ganin yadda naira take faduwa amma ya kasa bankata komai. Sakon ƙarshe na cewa matakin kora daga aiki da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi wa manyan hafsoshin sojanta akan zargi da ake musu na yunkurin juyin mulki kwata-kwata bai dace ba, ya kamata a bari sai an tabbatar da laifinsu sai a yanke musu hukunci na cin amanar ƙasa. Daga Abdul Malik Saidu mai biredi tashar Bagogu Sau.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
Gwaje-gwajen makamai masu salin zamani na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi sun nuni da cewar gwamnatin shugaba Kim Jong-un tana ci gaba da fadadawa tare da sabunta fasahar ta takiyar makamai masu salin zamani tare da yin BRICS da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Laraba a birnin Wonsan da ke bakin gabar teku Pyongyang ta gudanar da gwaje-gwajenta na biyar da kuma na shida na wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ake kira Musudan. Jami'an sojan Amurka da na Koriya ta Kudu sun ce makami mai linzami na farko ya burkice jim kaɗan bayan harba shi, yayin da na biyu ya ce tazarar kilomita 400 kafin ya fada a tekun Japan.
To madalla, masu sauraronmu, kafin mu yi sallama muna miƙa sakon ta'aziyar rasuwar Alhaji Muhammad Kankiya wanda aka fi sani da Mamman Kankiya. sannan tsohon mataimaki na musamman ga Sa'amadu Bello Sardauna wanda ya rasu shekarun jiya Litinin a gidansa dake unguwar Sarkin Musulmi Kaduna Najeriya. Aka kuma yi jana'izarsa a masallacin Sultan Bello. Ya rasu yana mai shekaru 95 da haihuwa. Allah ka ji kansa ya kuma kyautata karshen mu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin da wanda ya hada shirin Daniel Brown. Sai ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa kada ku shiri radio ku ga Jamila da Halima da Usman.